بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 7 ga watan sha'ban shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 17 ga watan fabrairu shekarar miladiya ta 2024 wannan shine kaset na 340 insha Allah cikin jirangiyar kasusuwa na karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairil ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr al-zura'i al-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykh al-islam rahimahullah wana litafi na zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon allah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallama litafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin rayuwa da al'adu da irin yadda ma'aiki sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da lamuransa malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi a halin tafiya lokacin da yaje kasar makka inda yayi mujawara nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi dan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda yake mana darussa daga ainihin shiriyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da alƙalanci da hukunce-hukuncen da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanke a alƙalancinsa zamu tashi a inda yake mana bayani akan wasu hikimomi da fa'idoji waɗanda ya cira daga hukuncin sata hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake game da sata ya kawo mana maganganu a hadisin al-Imam Abu Dawuda da Nasa'i wanda aka ruwaito daga Azhar ibn Abdullah game da wata abin nan kabiya ta sata da kuma hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shine yake ba mu fa'idoji mun kwana akan lamba ta 7 zamu tashi akan fa'ida ta 8 inda yake cewa as-saminu ithbatul uqubatil maliyya wa fihi iddatu sunanin thabita la mu'arida laha wa qad amila biha al-khulafa'ur rashiduna wa ghayruhum min as-sahabati radiyallahu anhum wa aktharu man amila biha umaru radiyallahu anhu ce wannan hadisi yana tabbatar da samuwar ukuba ta hanyar dukiya wato aiwa mutum punishment ta hanyar kwace dukiyarsa ko talafin dukiyar alalata dukiyarsa ko a karba ko a karbi abin nan haraji ko tara fine ko makamancin haka ya halasta hakan ba zai zama cin dukiya bil batil ba wato hukuma ta kafa doka wanda idan mutum ya kare dokar a ce to hukuncin sa ba dauri bane ba zagi bane ba duka bane garama ce zai biya garama maliya ko kuma a kwace wani abu na dukiyarsa kamar a kwace gida ko mota ko waya ko makamancin haka inda iskale take idan ba hukuma ba ce idan ba hukuma ce ta kafa wannan doka ba to akwai matsala zai zama cin dukiyar mutane da barna kamar irin abin da yake a wasu masallatai a ce idan mutum wai tayi rangi a kwace wai shi ina sha fadan cewa wannan fa ba daidai bane dan dukiya ce ko kuma idan mutum ya parking a wani waje wasu mutane su ce sai ya biya kudi alalun su ba gwamnati bane ce sai ya biya kudi sannan zai parking nan a wajen kuma su ba gwamnati bane ko ba gwamnati ta ba su lasisin wurin parking wanda yake na biyan kudi ba misali da ire-iren wannan da irin hanyoyi na yaudara da ake bi da dama dan cin dukiyar mutane wanda da ya ci dukiyar wani daga tsibin nafs zai biya ina fata mun gane wannan to amma idan gwamnati ce ta gaza ta yi haka to ya halasta akwai hadisai da dama da suka go game da haka sahabbai sun yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi khalifofi sun yi yace wanda yafi kowa yin haka shine sayyidina Umar daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama muka tuna akwai hadisi wanda ya karbi zoban wani na zinare ya wurge shi kaga dukiya ce zoban zinariya amma san ya shiga namiji haramun saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi ukuba da wurgar da zoba har wani ya ce mishi to ka koma ka dauka kai amfani da shi mana yace a bazan dauki abin da annabi ya kwace wurgar ba haka sayyidina Umar ya tabbata a tarihin halifancin sa yakan shiga kasuwa yana bincikar ƴan kasuwa masu yin algushi idan ya samu kana sai da gari ko masara ko alkama ka mata wani algushi kaman ka ci kuɗa mai kyau da mara kyau ko masu nono sun ƙara mishi ruwa a cikin kindirmo ko makamancin haka ko masu sai da garin kwaki misali su jijjiƙa shi dan ya kumbura ko na bai irin haka to sai ya sa a kwaci duka sai a zubar kaga wannan talaf ne yayi daidai da idan gwamnati misali ta kama fake drugs magunguna marasa nagarta a kona su ko ta kama mutum ya shigo da wani kaya ta hanyar da bata halasta ba kaman fasa kwauri da ake cewa smuggling ko ko ya shigo da sturu ko ya shigo da duk wani kaya wanda yake contraband in gwamnati ta ga dama ta kwace ya kwatu kuma tana da yancin ta sarrafa shi ta ga dama idan abu ne wanda za a iya amfani da shi to yafi dacewa maimakon ai talafinsa ai amfani da shi idan abu ne kuma wanda yake amfani da shi cutuwa ne kaman su magunguna marasa inganci to kaga abin da yafi dacewa shine a lalata ta su ga baki da amma idan kaman motoci ne ko su turu ko su kaya babu laifi gwamnati ta mallake su ko ta auctioning din su ta yi gwanjan su ga waɗanda za su iya mallaka shikenan kuma a hukumance da a shar'ance ruwa ta sha saboda mene saboda akwai dalili game da haka kaga jiwon suna babatu akan cewa ba daidai bane to a shar'ance dai ya halasta idan kana son ganin ƙarin bayani akan wannan sai ka koma littafin at-turuqul hukumiyya na shi ibn al-qayyim yayi magana a can haka nan wancan kissan na sayyidina umar tana nan a cikin mudawwana wannan babban littafi na malikiya malam ya sake cewa at-tasi'u annal insana hirzul bi thiyabihi wal firashihi alladhi huwa na'imun alayhi ayna kana mun ji cewa idan an yi sata wato daga cikin sharuɗan da za su sa a yanke hannu akwai su zama an sata ne a cikin hirzi to duk inda mutum yake rayuwa yake aje stressa da sauran kayan amfaninsa wayoyi da kwamfutoci da kuɗaɗe to wannan wurin hirzinsa ne wato duk wanda ya je wurin ya yi sata a hirzi ko da kuwa ya ce sawa'un kana fil masjidi aw ghairihi wasu nuskan ya zo da aw fi ghairihi amma asal nuskan malam din babu wannan fi din ko a masallaci ne wani yake kwana a masallaci misali akwai masallatai da suke da masu kwana a cikinsu to wannan mutumin da ke kwana a cikin masallaci a matsayin secured area ce tashi secured abin nan ne wato wuri ne a gurinsa kaman yadda gidansa yake ina fata mun gane wannan hakan ka ɗauki kayan shi a wajen ka yi sata al'ashiru annal masjida hirzun lima yu'tadu wad'uhu fi masallaci yana matsayin hirzi har ila yau dangane da abubuwan da a al'adance ake sakawa a cikin masallaci fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a man saraka minhu tursan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannun wanda ya saci wato garkuwa a masallaci wa ala hadha fa yuqta'u man saraka min hasirihi wa qanadirihi wa busatihi za a yanke hannun wanda ya saci daduma masallaci ko carpet din masallaci ko agogon masallaci ko qur'anin masallaci ko kuma me in dai a cikin masallaci yake wanda al'adance an saba aje irin waɗannan abubuwa a cikin masallaci sai wani ruwa sai ya dauke daga masallaci to ya saci wani abu a cikin hirzi idan duk abin da aka san al'adar masallacin irin waɗannan mutanen domin shi masallaci yana da kyau mu fahimci wato akwai sabani tsakanin malamai misali game da shin masallaci shape dinsa da gininsa tauqifi ne ko kuwa haja ce bukata ce wanda zaka ga waƙiin abin da ke faruwa nan da cewa bukata ce kowa yana yi ne yadda bukatar shi ta cancanta da kuma irin al'ada garinsu so da ke mun sai wannan masallacin is unique in ka ji wani wani shi ma is unique kowane masallaci shape dinsa da yanayinsa da girmansa da kalarsa da bane da na sauran yayin da sallar da za a ciki kuma iri ɗaya ce saboda kaga kowa suna yin masallaci ne yadda suka ga dama yadda suke so yadda suke da bukata yadda arzikinsu ya halasta musu ina fata mun gano wannan so karkashin haka abin da su zuba a cikin masallacin shi ma yana da dangantaka da irin wannan tun daga kan abin da aka yi ginin da shi wataƙila da tsadar fentin ko tsadar carpet din yanzu za ka ji wasu masallaci wasu ƙasashe za ka ga akwai wurin jingina a jikin sahu irin da Larabawa suke, saboda ni ban san me yasa suke shegen san jingina a bango ba. Za ka ga sahu musamman na gaba-gaba da ai wani abu kaman abin jingina haka, mutane sun zauna ana jira liman sai sun jingina. Za ka ga suna yawan aje kujeru irin ƴan matsi-matsin nan, saboda rabin sa a zaune suke sallah. Wani da lafiyar shi ma sai ga ya zauna a wurin shi. Za ka ga suna aje wuraren shan ruwa, firij haka na ƴan gayu, an aje an cika shi da ruwa na roba, duk da an yi sallah mutane su ɗiba suna sha. Misali, wani masallacin wataƙila ka ga akwai irin fitilu na alfarma, chandeliers da waye da waye, duk waɗannan idan kuna da buƙata kuma ya zama yin hakan ba almubazzaranci ba ne, babu laifi don kun saka a masallacin, to duk wanda ya zo ɗauki wannan abin a irin wannan wurin ya yi sata, ya ɗauka a cikin hirzi. To haka kuma agogo ko irin kalandar nan da ake ajewa, ko wani allo na islamiyyar masallacin, ko ƙur'anai, ko littattafai da ake ajewa a masallatai, duk abin da ke ciki balantana kuma irin waɗannan abubuwa masu tsada, kyamarori da sauransu wanda yanzu galibin masallatai suna da shi, duk wanda ya ɗauki wannan ya yi sata jama'a. Ba za a ce ai saboda masallacin a buɗe yake ba, kaga wata al'ada kuma mu yanzu masallaci a gunmu buɗe yake ko da yaushe. Yanzu kuma masallacin nan in aka buɗe shi tun asubahi, to wataƙila sai ƙarfe 3 na dare ake rufewa. Ina masu rufewa ne sai wata ba a rufewa, ni ma ina fitowa da ran zuwan gani ma ba a rufe. Amma ko wurin da za ka je kuna yin sallah ma za ka ga an rubuta cewa ana rufe masallacin nan bayan minti 15 ko 20 ko 30 da gama sallah. A ƙarshen Larabawa wannan kalibi haka suke, na ga haka Alƙahira, na ga haka a Madina ma na gani, in banda masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali, ko na Makka rufe kayansu suke. Akwai wanda aikin shi kenan zai rufe, in an zo next sallah kafin minti 10 kusan za a kira sallah minti 15 sai zai ƙara buɗewa. Za ka ga masallansu fes-fes, ba su da wani matsala, da an gama sallah kuma su kulle kayansu, in ba ka san waye da ka je kai a gida. Kaga kowa da irin al'adarsu, kuma ba yadda ka iya ba za ka iya raba mutane da al'adarsu, ba ka iya rabawa, saboda al'adar wani ɓangare ne na rayuwarsu, na existence ɗinsu as human beings. Abinda ake hanawa kawai shi ne al'adar da ta saba wa ƙa'idar shari'a, in ba haka ba ba za ka iya hana mutane al'adarsu. Saboda haka wanda ya sata a cikin haka ya sata a hirzi. Ya ce wa huwa adul qawlaini fi madhhabi ahmada wa ghairi, kuma wannan ɗaya daga cikin zantuka guda biyu ne a mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal da waninsa, kamar yadda yake cikin Mughni a cikin mujalladinsa na 15. Wa man lam yaqta'ahu, wasu kuma suka ce wanda ya sata a masallaci ba za a yanke masa hannu ba. Saboda menene? Suka ce saboda lahu fiha haqqun, kaji malamai kuma da iya tsare-tsare. Wasu suka ce in muke sata a masallaci babu yanke hannu, me yasa? Saboda abin da ke cikin masallaci tarayya ce ta musulmai. To in dai shi ma musulmi ne, yana da haƙƙi a cikin wannan abin nan, a cikin abin da ke cikin masallacin. Domin in sallah ya zo yi kaga ba zai biya kuɗi ba. Saboda musulmi ne shi, masallaci na musulmi ne, shi ma yana mu'amala da masallacin a matsayin kayansa ne. To idan ya sata a ciki ya yi ha'inci, amma babu yanke hannu. Fa in lam yakul lahu fiha haqqun quti'a kadhimmi. Amma idan wanda bai da haƙƙi ne kaman kafirin amana, ya zo masallaci ya sata, to bai da haƙƙi a ciki. Bai da haƙƙi a ciki, ba musulmi bane shi, za a yanke masa. Alhadi ashara anna al-mutalabata fil masruqi shartun fil qati'. Abinda daga cikin sharadin a kai ga yanke hannun barawo shine a samu mutalaba, wato wani wanda aka masatan ya ɗaukaka claim. Ya kuke ce mishi malam Alu, kawo ƙara, litigation kenan, ko yayi raising motion kenan, ko mene? Yawai raising mata ɗin shi, ko ma'ana alƙali kawai ba zai kama wani ɓarawo haka ne mai hukunci ba, sai in akwai mai claim a kan cewa an sace min kaɗa. Mun gane? Ya ce walau wahabahu iyahu au ba'ahu qabla raf'i ila al-imam. Idan mutum ya zo ya sata da aka kama shi, sai mai abin ya ce to da ka ga mishi rantsi, to shi kenan je ka raba maka, kamar mai da shi kyauta, ka tausaya mai, hala baƙar yunwa ce take damun shi, ko kuma wani abu makamancin haka, ko kuma ce to ka biya kuɗin abin da ka ɗauka, ya siyan masa, saqata anhu al-qat'u, to yanke hannu ya faɗi, kama saraha bi dhalika annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kamar da annabi faɗa karara da ya ce halla kana qabla an ta'tiyani bihi. An ji hadisin a baya ko? Cewa me yasa ba kai haka ba kafin ka zo min da shi zaka ce ka yafe bayan ya zo ga gaban alkali asani ashar anna zalika la yusqitu alqata ba'da rasihi ila al-imam bayar da kyauta cewa ka bashi kyauta ko ya siya wannan ba zai sauke hukuncin ba in dai an je gaban limam yace wa kadhalika kullu haddin qad balaga al-imam haka nan duk wani haddi in yaje gaban shugaba wa maganar dawowa baya wa sabata indahu la yujuzu isbatu yaje gun shugaba kuma hukuncin ya tabbata an samu shedu an tabbatar da case din to babu magana a sauke shi wa fis sunani anhu yazo a cikin sunan daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza balagatul hududul imama fal'ana Allahu shafi'a wal mushaffi' idan hukunci ya kai gaban alkali to Allah ya tsine wa wanda ya nema a cire da wanda ake aka nema a wurin sa kuma ya yafi wannan hadisi mala ya ce fi sunan amma alama a zarbabin alkalamin sa dalle wannan hadisi baya cikin sunan gabaki dayan su sai dai al-Imam Malik ya rubuta shi a cikin Muwatta da kuma Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir da al-Imam Ad-Darqutni a cikin sunan dinsa sun ruwaito shi duk da yake isnadin sa mursali ne kuma bayan irsali ma ana ganin ma hadisi ne na ƙarya saboda a cikin sa akwai wani mutum mai suna Abu Ghuzayya Muhammad ibn Musa al-Ansari wanda da'ifi ne hatta Ibn Hibban ma yana cewa kana yasruqul hadith saboda hadisi ne munkari ba abun karba ba shi sa al-Imam Adh-Dhahabi ma yake cewa na ina ganin yafi kama da maudu'i kamar yake cikin mizanul i'tidal saboda hadisi ne wanda bai tabbata tsino ba ta tabbata ba duk da dai yin hakan kuskure ne neman ceto din game da hukuncin Allah kuskure ne amma tsinuwa game da haka ba ta tabbata ba wallahu a'lam wa as-salisu ashara anna man saraka fi shay'in lahu fihi haqqun lam yuqta wanda ya sata a cikin abin da yake da haƙi babu yankewa a kansa kai sata a shagon da kake sana'a ko a gonar babanka ko a gonar da aka baka ajiya dan ce za a baka wani percentage kai ne mai kula da gonar ko abin da kake kiwo ko yaro ya sata a gidansu irin yaran din da yake yin su suna cewa ma busy ma suke ci mishi ko busy ba sata ba ba ga suke ci mishi ba me abu ya gani a bashi abin shi yaro dauke wayar baban shi yaje baban shi sai da atamfofi ya zagaya ya kwashi abin da zai kwasa da ire-iren waɗannan wannan duka ha'inci ne amma ba za a yi mutum yanki hannu ba arabiyu ashara annahu la yuqta'u illa bil iqrari marratayn ba a yanki hannu sai yayi iqrari kafa biyu aw bi shahadati shahidain ko da shaidan mutum biyu li anna sariqa aqarra indahu marra saboda wato mai barawan yayi iqrari so daya fa qala sai yace masa ma ikhaluka sarakta anya kusata kai qala bala isa ki cewa kware kuwa fa qata'u hina idin sanna ka yanki hannun nasa walam yaqta'u hatta aada alayhi marratayn sai da kan maimaita masa magana hasubi al-khamisu ashara at-ta'ridu lis-sariqi bi'adam al-iqrar yana da gaskiya abin da mun fahimta anan shine ana yi ma wato barawo tayin ko zai faɗi wata kalma da za ta nuna bai sata ba bin ruju'i anhu ya dawo daga maganarsa wato ba yadda mu yanzu za a ce a tirsasa mishi sai ya ji bugu ya amsa ba ko da yake ko a dokar Najeriya ma wannan kuskure ne mutane dai suke yi ko under duress a ce a sa mutum ya yi confessing wani laifi under duress an je gaba alkali ya establishing cewa duress ne zai yadda case ba haka bane barista extreme force ko yawa yan sanda ko jami'an tsaro ko yan banga su ta dukan mutum suna mishi barazana dan kawai in ya ji wahala ko yayi laifin ko bai ce yayi dan a kyale shi haka to wannan ya saba wa shari'a ba daidai bane gara a bar shi a yi establishing din case din ta hanyar shaidu da hujjoji ko da baki yana cewa bai ba wanda kuma kwararrun masu kula da masu harkar laifuffuka da criminal lawyers suna iya yin haka sai ce wa laysa hadha hukmu kulli sariqin ba dukkanin barawo ne yake da wannan alfarma ba bal min as-surraqi man yuqirru bil uqubati man yuqarru bil uqubati wa ta'did akwai barawon da in ta kama za a yi mishi barazana ko a mishi wata uquba amma ba irin wannan tsananin uquba ba dan ya tabbatar kama sai ya ati insha Allah za a ji wannan a gaba akwai mutumin da laifin da aka ga ba yadda aka iya za a kai ga barazana din السادس عشر أنه يجب على الإمام حسمه بعد القطع لألا يتلف يا هلسا غا شغبا يسا أصوري باكين قندل من هنن bayan an yanke hannun saboda kar mutun ya mutu kada ya bleeding to death domin ba a tsaida jinin ba zai iya mutuwa to kaga a zamanance za a yi wata dabara ba dole sai konawa ba a zamanin da can konawa ce ake yi ana iya a kona da mai ko kuma da wani dai dabaru da suke na tsaida jini wanda zai hana jini ya cigaba da zuba har mutun ya mutu wanda ba tunda ba mutuwa ake so yi ba wa fi qawlihi ahsimuhu dalilun ala anna مؤنة الحسم ليست على السارق cewa da akai akona hannun yana nuni da cewa zuwa ga daukar dawainiyan tsaida jinin ba aikin shi bane ita hukuma da ta mai hukunci ita za ta biya kudin tsaida jinin misali ita ta dauki likita a zamanance in misali a zamanance ne za ta biya haƙin likitoci ko ma'aikatan lafiya waɗanda za su tsaida jini ba za a ce ka je ka sayin da zaka yi da hannunka ba mun gane السابع عشر تعليق يد السارق في عنقه تنكيلا له وبه ليراه غيره ذا أرات يا مشي هنن أوينسا دن يزما إذنا غريش شي كنشي ده سوران دوان واندا يكي ريا وأبوتش شوى بلي يجي ساتي السامن عشر ضرب المتهم إذا ظهر منه أمارات الريبة يا هلستا أدكي واندا أكي تهما idan aka ga alamar wato ko kwanto ba a yadda da shi ba wa kada aqaba annabi sallallahu alaihi wasallam fituhuma annabi ya hukuma game da tuhuma wa habasa fituhumati kamar yake cikin sunan tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama wasu mutane an tsare su kwana uku ana tuhumar su akan wani laifi amma daga baya ya bayyana cewa ba su laifi ba aka saki su to ana iya yin tuhuma din amma ba wai dukan kawunka dan abin da yake faruwa a aikace aka tarar wani hakki sama akan yi wato za mutum dukan da zai salwanta rayuwar sa salwanta ko kuma ya gurgunta alalata mashi wani bangare na jikin sa azabtarwa dai iri iri masu laifi suna fuskantar shi saboda taurin kansu da kuma yadda su kuma jami'an tsaron suka zama frustrated musamman masu laifuka waɗanda dama ana jin haushin su ana jin haushin barayi sun da mutane da satan mashina satan dabbobi kidnappers da waɗannan to duk wanda aka kama duk wanda ya shiga hannunsu dama da wancan tsohon fushin da su hau kan shi Allah ya kyauta malamin ya sake cewa at-tasyu ashara wujubu takhliyatil muttaham idan lam yadhhar indahu shay'un min matuhimati wajibi ne a saki wanda yake tuhuma idan abinda yake tuhuma shi da shi ba a samu komai a wurinsa ba wa annal muttaham idan radiya bi darbil muttaham sannan kuma almuttahim wanda yake da claim in da yaddarsa aka daki wanda ake tuhuma fa in kharaja maluhu indahu idan bayan dukan kudin suka fito aka gane daga sai shine barawo to shikenan ruwa ta sha wa illa idan ku kudin ba su shigo ba fito ba duriba huwa mithlu darbi man ittahamahu to za a yi mishi shi ma duka irin yadda aka wa wancan da alama akan shi in ujiba ila zalika in ya zama da za a ce to za a tuhume shi za mai bulala ta tuhuma in kuɗi sun fito to shikenan in ba sun zo ba kai ma za a maka yi wannan bulala ka yadda wa hadha kulluhuma amaratir riba idan ya zama akwai case wanda yake alama a wajen kiran kama qadabi hin Umar bin Bashir radiyallahu anhu kamar yadda muka ji Umar dan Bashir yayi wa akhbara annahu qadaa annahu qadaa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma yace wannan irin hukuncin na manzo Allah al 20 thubutul qasas fi darbati bis sawt wal asa wanayiro tabbatuwar yiwan qasas wato ramuwa akan dukan da aka mutun da sanda ko da bulala kuma kamancin haka idan wani ya buge ka da bulala ko da sanda zaka iya ramawa eh wal juruha qasas kenan ko faslun wa qadrawa anhu abu dauda annahu marra bi amara bi qatl sariqin faqalu inna ma sarak imam abu dauda da nasa'i shirwayto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin a kashe wani barawo sai aka ce sata kawai yayi fa qala qa'uhu yace to ku yanke hannunsa kuma ji abihi thaniyan sai aka ƙara zuwa da shi a mataki na biyu ya sake sata fa amara bi qatlihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to yanzu kam a kashe shi fa qalu suka ce inna ma saraqa sata kawai ya manzon Allah fa qala qa'uhu yace ku yanke hannunsa kuma ji abihi fi thalitha ya sake sata karo na uku fa amara bi qatli yace ku kashe mushi fa qalu inna ma saraka suka ce sata ce kawai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala iqta'uhu yace ku yanke hannu thumma ji'a bihi rabi'atan sannan ya sake yin na hudu kafa kenan wancan ko fa qala qatuluhu fa qalu inna ma saraka fa qala iqta'uhu nan ma sake yin ke da kafa fa utiya bihi fil khamis ku da yayi satan fa amara bi qatlihi fa qatalu sai yace a kashe shi kuma suka kashe shi wannan hadisi sai malai yake cewa fa ikhtalafa an-nasu fi hadhihi al-hukuma malamai sun sabani game da hukuncin nan na wannan hadisin fa an-nasa'i wa ghayruhu la yusahihuna hadha al-haditha al-imam an-nasa'i ya rawaito shi a dukkan taban shi guda biyu al-mujtaba da as-sunan al-kubra kuma a cikin duka guda biyun ya ambaci cewa wannan hadisi ne mai rauni kuma babu wani abu ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin shi hakanan ya fada gashi yace wa qala an-nasa'i هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت اكوي مصعب ابن ثابت ابن عبد الله بن الزبير وند شيني كي cikin isnadin ibn hajar yana cewa maqbul ma'ana inda al-mutaba'a kin yana da hadisi a cikin sunan abi dawud da tirmidhi da nasa'i rasuwar sa shekara ta 157 mai riwaya ne cikin masu riwaya mutanen madina nasa'i yake cewa mus'ab ibn thabit laysa bil qawi bai da karfi bai da karfi ibn hajar shi ma a cikin tarkhisul hadith yace ban san wani hadisi da ya inganta akan wannan masalan bayan nasai bayan wasu malaman kaman bai haƙi da sauransu yace wa ghayruhu yuhassinuhu kaji sai kuma al-imamu ibnu qayyim yake cewa amma wani malamin wanda ba nasai ba yana kyautata hadisin sai dai gaskiyar magana shine Allah liba kakkab a malaman da da dun mazan da ake tunanin ibnu qayyim da dauko wannan magana babu malamin da ya ganta hadisin to ko dai zama wahani ne daga gare shi ko kuma kamar yadda wasu suka ce ta yi magana ibnu muflih dan ibnu muflih shi kuma ya zo ya ce waqida huwa hasan to kaga zamanin sa daya ta yi dayan su ya dauki magana daya ne kaga shi ma nan ya ce wa ghayruhu yuhassinu ta yi na magana kai ibnu muflih ne a cikin littafin sa ko mun gane ko kuma shi ibn muflih shi kuma wannan magana ta zahabi ta ibn qayyim ya gani domin a qaran ne kuma sun yi karatu a gunjunan su ne yuwa daya daga cikin su ya ga magana daya amma dai wani malami da ya gabace su a iya lalaban da malamai suke ba gonde hasana shi sai a wannan zamanin da muke rayuwa a Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi shi ya karkata zuwa ga kyautata hadisi wallahu a'lam wa yaqulu hadha hukmun khasun bidhalika ar-rajuli wahado shi wancan da ya kyautata hadisin sai yake cewa amma hukunci ne da yake bace shi wannan mutumin da ya zama sata ta zama mishi kamar wata cinta da aka kai yanzu wannan hukuncin da aka mishi ba hukunci ne am da za a dinga yi wa kowa ba kuma kaga akwai nakara a matan domin barawo da zai sata yana buƙatan lafiyayyen gaɓoɓi na amfani an yanke mai daya hannu ta yi ya iya amfani da dayan hannun idan kuma da aka zo kafa aka yanke to alal aqalli dai ba a yanke kafa a karo na uku kuma dai ɗayan hannun aka yanke to yin zama sura kafar shi ɗaya kenan yanzu kafin aje mataki na hudu da yayi sata sannan da aka yanke na hudun ma an ce yayi sata a karo na biyar to kaman dungulmi ne shi gaba ɗaya babu kafafu babu hannun sannan yaje sata kaga akwai nakara a ma'anar matinin wanda take abun lura ne to hankali ma zai kwanta an aka fahimci cewa hadisin ga wani ne rauni a cikin isnadin shi dan da nan sai a ga cewa eh wannan nakarar ta zo ne daga raunin wannan mai riwaya na fata muna bi sai yake cewa lamma alima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min almaslahati fi qatli mun da Allah ya ga maslaha a cikin kashe shi wa taifatun thalisa taqbalu akwai wasu malamai kuma wanda suke karban hadisin wa taqulu bihi suna yin hujja da shi wa anna sarika idza saraka khamsa marratin utila fil khamisa cewa idan mutun yayi sata a karo na biyar sai a kashe shi wa mimman dhahaba ila hadha almadhhabi abu mus'ab bin al-malikiyya akwai al-imamu ahmad ibn abi bakr az-zuhri wanda aka sani da suna abu mus'ab al-maliki mutumin kasar andalus ne ya rasu shekara ta 245 bayan hijira da 45 ko da 42 wani abu makamancin haka wannan magana al-imamu ibn abdul barr ne ya ambace ta a cikin at-tamhid lima fil muwatta من المعاني والأسانيد أما ما كانت شيء يروني وفي هذه الحكومة الإتيان على أطراف السارق الأربعة إن جاءت كي وانا هو كنتم yana nuni zuwa ga cewa za a yanke hannuwa da kafafu sune al-atraful arba'a hannuwa biyu da kafafu na barawo daya bayan daya akan kowace sata wa qadrawa abdurrazzaq fi musannafihi al-imam abdurrazzaq as-sanani da shi da baihaqi suratu a cikin shi a cikin musannaf baihaqi a cikin as-sunan al-kubra da yake isnadin mursali ne ba shi da cikakken isnadi anna nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi abdin saraka an zo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wani bawa da ya sata fa utiya bi arba'a marratin an zo da shi sau hudu fatarakahu sai ya bashi thumma ata utiya bihi al-khamisata sannan aka zo da shi karo na biyar faqata yadahu yanki hannunsa thumma as-sadisata faqata rijlahu yanki kafarsa thumma as-sabi'ata sannan ya sata a karo na bakwai faqata yadahu yanki hannunsa thumma as-thamina faqata rijlahu wannan riwaya zamu ga cewa an ce hannu sannan kafa amma dai hadisi ne wanda yake wato shi ma yana da rauni saboda isnadi ne wanda yake mursali sannan a cikin shi akwai wani majhuli wanda ba a san ko shi waye ba wanda sunan shi Abdurrabbihi ibn Umayya wanda shine yake cewa annal Harith ibn Ubayd ibn Abdullah ibn Abi Rabi'a haddathahu wannan mutum ba a san waye shi ba sannan shi Al Harith ibn Abdullah tabi'i ne riwayar sa daga manzala sallallahu alaihi wasallam mursala ce kamar yadda muka faɗa kaga akwai illa guda biyu a cikin isnadin wannan ba zai tada wancan wa ikhtalafa as-sahabatu wa man ba'dahum hal yu'ta ala aqrafihi kulliha am la sabai sun yi sabani shin za a iya cire dukkanin gefan jikinsa hannaye biyu da kafa biyu ko kuwa fa qala ash-shafi'i wa malik wa ahmad fi ihdari riwayatihi al-imam ahmad a cikin riwaya daya daga cikin biyu da malik da shafi'i suka ce yu'ta alaiha kulliha za a cire su duka daya bayan daya wa qala abu hanifata wa ahmad fi riwayatin thaniya al-imam abu hanifa da ahmad a daya riwaya yace la yu'ta wa za a cire ba minhu akthara min yadin wa rijlin za a cire kawai hannu daya ne da kafa daya in an cire hannu daya da kafa daya to ya yankewa ya kare wannan magana za ka same su a cikin al-hawi al-kabir da al-dhakhira da littafin al-mughni na littafan na malaman nan mazhabubin nan wa ala hadha al-qawli fa huwa al-mahdhur fa hal al-mahdhur ta'til manfa'at al-jinsi aw dhahab udwayn min shaqqin ya sake shiga wani lungu yace to karkashin haka wanda suka ce ka a yanke duka hannu biyu da kafa amma a yanke hannu daya in ya sake a yanke kafa daya to daga nan kuma sai dai a bar shi alƙali in ya ga maslaha kashe shi din da ya kashe shi din amma dai ba za a sake cire ya zama bai da hannu ko guda ko bai da kafa ko guda ba sai ya ce to menene makasadin canza wannan hukuncin shin saboda ba a so ya zama an yi ta'tilin jinsin amfanin gaba hannaye biyu jinsi ne na gaba kuma amfanin da suke yi jinsi ɗaya ne tabawa da cin abinci da tsarki da sauransu haka kafafu jinsi ne idan mutum da kafa daya zai iya abin da kafa biyu za su yi mishi ko da dai cikin abin nan na ƙasa ko amma bai da kafafun duka guda biyu to an ya rasa jinsin to shin ba a so ne ya rasa jinsin wannan aikin ko ba a so ne gabar guda biyu ya zama an lalata mai su ne ko misali a ce da aka yanke hannu na daya a ƙara yanke hannu na daya kaga an lalata gaba sai aka ce a canza shin lalata gaba ake gujewa ko kar ya zama bai da amfani da kafa bai kuma da amfani ga hannu sai ya ce a karkashin haka dai wannan tambayar sai yake cewa a fihi wajhani yadhharu atharuhuma fi ma law kana aqta al-yadi al-yumna faqat aqta al-yadi al-yumna faqat yace a cikin su akwai fuskoki guda biyu za a gane tasirin fuskoki guda biyu ne idan da misali an yanke hannun dama aw aqta al-rijla al-yusra faqat ko an yanke kafar hagu ne kadai fa in qulna yu'ta ala atrafi lam yu'athir dhalika wa in qulna la yu'ta alaiha quti'at rijluhu al-yusra fi surati al-ula yace fa in qulna an muka ce yu'ta ala atrafi za a iya cire gabobin gaba daya lam yu'athir dhalika ba a samu hujja game da wannan aikace ba wa in qulna an muka ce la yu'ta alaiha ba za a cire su gaba daya ba
yace qut'at rijlul yusra fi surar ula in yi sata a karo na biyu sai dai a yanke kafa ta hagu bayan da an yanke hannun dama sai a yanke kafa ta hagu wayadul yumna fi thaniya ala al'ilatayn da kuma wato hannun shi na dama wa in kana aqta'al yadal yusra wato idan mutum ne yayi sata abin da yake cewa mutum ne yayi sata sai ya zama dama can bai da hannun dama sai aka kawo shi barawo to me za a yanke sai a yanke kafa hagu kage an bar shi da yana da kafa yana da hannu me ko a yanke hannu na biyu ya zama bai da hannu gaba daya shine yake nufi da karo na farko idan kuma bai da kafar hagu barawo ne amma kafar shi daya ce to idan aka zo me za a yanke yace sai a yanke hannun shi na dama kuma gane idan kuma bai da kafar dama sai a yanke hannun shi na hagu Allah sa mun gane kwatancan wai in kana qari da rusula faqad lam yuqta yumnahu ala al-illatayn ba za a yanke mai hannaye guda biyu gaba daya ba wa fihi nazar fata'ammal yace akwai tababa da yawa akan waɗannan maganganu a tsaya a lura da su wa hal qata'u rijlihi al-yusra yabtani ala al-illatayn shin yanke kafa shi ta hagu yana ginuwa akan waɗancan illolin guda biyu ne na ta'atilul manfa'a da zahabul udwi yace fa in allalna bi zahabi manfa'atil jinsi qut'at rijlu idan muka ce illar shine wato tafiyar da amfanin jinsin kafa ko jinsin hannu to za a yanke kafar wa in allalna bi zahabi udwaini min shaqqin idan kuma kai ta'alili da cewa ba a so gabobi guda biyu da suke bangare guda su tafi lam yuqta ba za a yanke wato mutum ne wanda yake yayi sata bai da hannu daya to an zo yanke kafar za a yanke kafar ne ta dayan bangaren ba inda hannun yake a yanke ba idan kuma kafa ce bai da ita to ita ma in za a yanke dayan hannun to sai a yanke na dayan gefen a saba dan ya dan ji balance ko dan yayi ina fata mun gane sai yake cewa wa in kana aqta'a al-yadaini faqat idan ya zama kuma bai da hannaye ne wa allalla bi zahabi manfa'atil jinsi qut'at rijluhu al-yusra to anan sai a yanke kafar shi ta hagu akwai ta nuska ta zo da rijluhu al-yumna haka ta fita ke wa in allalla bi zahabi udwaini min shaqqin lam yuqta idan kuwa mutun ne bai da hannaye duka sai muka ce illa da take sawa kar a wajen yankan a saba shi ne kada ya rasa gabobin gefe daya duka to kaga yanzu duk inda aka yanka ya rasa gabobin gefe daya duka to anan babu yankewa wa hadha tardu hadhihi alqaida idan an kalanci ba karaman bala'i bane malam wannan abin zaka ji wasu sarkakiya ne masu zaman kansu dan ma ba a irin wannan shari'a yanzu ku duk duniya na dan ba maka bai nani yake yanke mutane hannu su yi sata duk duniya babu inda yake yanke ko sai Afghanistan an ce sun dawo da shari'a ku ni da ke babu labarai nake ban san da gaske ko suna shari'a nan ko ba sai Allah ya kyauta yace wa qala sahibul muharrar bi litafu al muharrar fil hadith muharrar namuna al majd ibn taymiya al muharrar fi fiqhi kai ko yace fihi a cike yake cewa tuqba'ul yumna yadayhi ala riwayatayn za a yanke hannunsa na dama bisa maganganu guda biyu daga mazhabin hanbaliya wa farraka bainaha wa baina mas'alati maqtu' ila dani ya rarraba tsakanin wannan mas'ala da mas'alar wanda yake bai da hannaye duka wallazi yuqalu fil farqi abinda za a faɗa wajen rabewa innahu idza kana aqta'ar rajulaini rajulaini yanzu bai da kafa duka wa huwa al muq'ad shine mutumin da yake gurgu kenan wa idza qut'at ihda yadayhi aka yanke dayan hannun in tafa'a bil ukhra zai amfani da dayan fil akli washurbi wal wudu'i wal istijmar wa ghairi zai amfani da dayan hannun wajen ci da sha da alula da tsarki wa idza kana aqta'ar yadayni idan bai da hannaye gaba daya lam yantafi illa bi rijlihi babu abin da ya amfani da shi sai kafafu fa idza zahabat ihdahuma idan daya daga cikin kafafun kuma aka tafi da ita lam yumkinu lil intifa'u bir rijlil wahida ila yad bai ci moriyan dayan kafar ba in bai da hannu wa min al farqi anna li yadil wahidata tanfa'u ma adami manfa'atil mashi kuma cewa hannu guda daya zai yi amfani wa mutum amma banda amfanin tafiya war rijlul wahida la tanfa'u ma adami manfa'atil basashi kafa ɗaya kuma ba ta mutum amfani dan ba zai iya kare kanshi da ita ba saka wajen kafa idan ya zama kafa fure kadai gare shi muka lura to ba za a sake yanke wata ba amma idan bai da kafa za a iya yanke hannu idan bai da kafa daya idan ku bai da kafa fu duka to nan ma za a yanke hannu daya saboda ana duba abin da zai iya surviving koda babu shi wato har yayi laifin shari'a tana neman mishi yadda zai iya samun sauki wajen survival dinsa idan farko kake satar mana kai alona lafiya ko faslun fi qada'i sallallahu alaihi wasallam fi man sabbahu min muslimin aw dhimmiyyin aw mu'ahad wannan gaba kuma malai ta zata magana akan hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake game da wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wato musulmi ne ko dhimmi ko mu'ahad musulmi kamar yadda aka sani shine wanda ya riga ya shaida Allah ɗaya ne dhimmi kuma shine kafiri wanda yake zaune cikin amanar musulmai yana zaune a kasashen su yana biyan diyya yana biyan haraji ko kuma mu'ahad kafirin da yake zaune a can inda yake ba cikin musulmai ba amma ana da alƙawari rubutacce tsakanin musulmai da shi ko kuma ya an ba shi dama ya shuka san musulmai dan yayi wani abu kuma an ba shi visa ya zo ya karatu ko ya bincike ko ya ziyarci ɗan uwansa kuma kamace haka shine mu'ahad to ya hukuncin in yayi zagi zagi a shari'ar musulunci shine duk wani abu da ya zama na aibatawa ko ƙaryatawa ko cin mutunci ko raini ko zolaya ko habaici duk abin da kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a urufin yare da urufin mutunci da urufin addini ana mishi kallon raini ko kaskantarwa ko cin mutunci to shine zagi tun ya kamata mu fahimci wannan tun daga ne ya ta'arifin zagi saboda mutane da dama suna yin zagi sai kuma sai su wallahi ba zagi suka yi alhalin ko zagi ne zagi ba sai an ce ka ci kaza 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 ka wannan shine makura game da zagi amma ce mutum ma mai kaza su aibata shi da ta siffa ko da wani yanayi ko raina matsayinsa musamman shi ma ki sallallahu alaihi wasallama kuma a shafa za ka ga mai a shafa ya lissafa abubuwa da yawa waɗanda za ka yi mamaki cewa duk wanda ya faɗi waɗannan to ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama raini kuma hukuncin shi kisa ne wannan mas'alar gata ta zo a nan bari mu ji me zai ce kafin mu san ta aliƙin da zamu mata insha Allah malam yace wa sabata annahu sallallahu alaihi wasallam annahu qada bi ihdari dami ummi waladil a'ma lamma qatalaha maulaha ala sabbi ya tabbata a cikin hadisin al-imamu abu dawud da nasa'i da daraqutni da al-imamu hakim ma ya rawaito shi hadisi tabbatacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafiyar da jinin wannan wato matar da ta haifan ma mai gidanta baiwa ita ta haifan ma mai gidanta da ita ce ummu walad mutumin ya kashe ta wani makahu kuma annabi ya ce jininta ya tafi a banza kisar sananniya ce zaka ga al-imamu ibnu taymiya ya kawo ta a cikin as-sarimul masdul al-shatimir rasul kana san ganin cikakkun bayanai da ma game da wannan mas'alar litafai ne guda biyu muhimmai ya zama wajibi ku karanta su ash-shifa ta al-qadi iyad da kuma wannan tafi na as-sarimul masdul wanda duk bai karanta su ba gaskiya saboda Allah ba yi da cancanta ya magana akan wannan mas'ala na san mutanen mu saboda kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hamasa idan da aka samu musamman a kasashen namu ana samun shedanin fasikai cikin arna wanda suke mai da abin al'ada su haka kawai ana zaune lafiya a Sokoto ko Kano ko Kaduna ko Ilori sai a samu wani shedanin kafiri sai ya zo sai ya faɗi wata muguwar magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda musulmi ko ba su kyale ta hukumance kuma sai mutane su lura hukuma ba ta da niyyar yin komai saboda sai mutane su dauki hukunci a hannunsu sai da iskaliya take sai a zo a yi ta jayayya har sai kaga a cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa ya halasta ɗauka hukunci a hannun magana ta gaskiya magana ta ilimi bai halasta ba amma in magana ce ta kishin addini to za a iya ta halasta halani din nake faɗa wanda zaka ga sani ma nace ya halasta in kishin addini na ya motsa da kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba yawa in aka shiga irin wannan rudanin galibin mutane rasa hankalinsu suke saboda tsananin kaunar da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma magana ta yanzu muna yi ne a natsa cikin aji na ilimi gaskiya bai halasta ba kuma wannan hadisin ba hujja bane domin ka koma cikin sarin masdul zaka ga yadda ibn taymiya ya fassara shi dan wasu suna ganin cewa tunda annabi ya ce jinin ta ya halasta ya wannan cewa da zaran mutun ya ji an yi irin wannan kawai to zai dauki hukunci a hannunsa ya je ya gaban kansa to wannan fasara in zaka yi samu ta a gun malamai to sai a karba amma babu ita a gun malamai duk malaman da suke sharhin hadisin tun daga su Khattabi har na baya-bayan nan Hashim ibn Taymiyyah da yake expert akan mas'alar to ba su ce haka ba abinda suka lura na farko ko dai saboda ma bai washi ce dukiyarsa ce dukiyar ka kuma kana da yancin ka kyauta da shi kana da yancin ka lalata ta kana da yancin ka komai da ita dukiyarsa ce ko kuma yanzu bayan yayi hukuncin ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa to hukuncin Annabi ya yadda da wannan hukuncin shine a kafu dararai sai Annabi ya zartar da hukuncin wato a san da yake yi din bai da wannan goyen bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun gane amma da yayi sai Annabi ya goyi bayan shi idan za mu gane cewa ana buƙatar irin wannan ta'alilin shine musulmai ba su ci gaba da yin irin wannan abin a haka ba a farkon al'amari wato sahabbai da tabi'ai da na bayansu har zamanin Ibn Taymiyyah ba su fahimci haka ba domin inda Ibn Taymiyyah ya fahimci haka da ba kai ga abin da yayi ba domin da aka kamu wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mutane sai cincirin duha an kama shi an zo an kewaye gidan wani amiri wanda ya bashi mafaka an shiga an kamo shi Ibn Taymiyyah ya zo da shi da simizi suka zo suka hana mutane cewa kada a kaddama mai da hukunci kaga da sai su jara hadisin kawai su ce ku kaddama mishi kawai su wuce abin su ci gaba da kabbara cewa Allah ya ƙara annabi daraja amma su suka karɓe shi suka amfani da mutuncin su da ake kallo na malamai da alfarma da suke ta suka karɓe shi a hannun al'ummar gari sai suka kai shi gun alƙali aka ce to gashi nan ga abin da yayi amma a yi mai hukunci kuma suka ci gaba da bin sawun hukuncin ai kisa sananniya ce tana nan a cikin albiyatu wan nihaya da aka ga hukuncin ba za a yi bane shine Ibn Taymiyyah rubuta wannan littafin ya kai kuma littafin ma yana da gaskiya littafin shi da yayi tun farko farko san da yayi wannan abun shekarun shi ba su kai 30 ba a duniya san da ya rubuta wannan littafin matasan malamai ne irin masu hamasa kaga ya dace da lokacin da zai iya irin abin da muke yi ko mun gane ya dace da a shekarun su da ya halasta da za su yi irin abin da mu muke to kuma ko bayan wannan ya kamata mu lura da wato saddu nazari atil fitna a irin ƙasa irin tamu kuma haka yakan faru wasu suna amfani da wannan damar su kashe wani wanda ba laifin da ya ba kenan ko kuma kafin a establish cewa laifin haka yake ko ba haka yake ba a riga an kaddamar mishi kuma har a yi ƙone-ƙone a yi ɓarna daga baya a zo a yi ta kama-kama da waɗanda za su abin almuhimmi dai ba haka hukuncin yake ba yadda yake shine sultan ko wakilin sultani shine zai gabatar da hukuncin idan bai gabatar ba to ba ruwan ku ba wanda za a tambaya cikin kwanje lahira na fata mun fahimci wannan sannan kuma a wani abu kuma da ya kamata mu lura nan shine babu wanda ya isa ya fi annabi baya duniya magana wani ya ce ya yafe bata taso ba zai zo wannan magana annabin shi da ake yi aka yi mawa to shi yana da yancin inda yana raye ya yafe amma in baya duniya to ba wanda ya isa ya yafe saboda haka dole wannan shine hukuncin kawai a ɗayan bangaren kuma akwai wasu wanda suke ganin wai hukuncin kisa wai yayi tsanani akan wannan laifin wannan kuma wani nau'i ne na inadi na karkata a cikin addini wanda na iya jima mutum cikin kuskuren da bai gaza na mai zagin ba shi ne zagin kafirci yayi to kai ma da kake inadi a kai za ka iya aukawa zuwa ga wannan mataki da ka yi mutane su iya bakinsu maganar hujjoji dai akwai su Ibn Taymiyyah ya faɗi hujjoji kala daban-daban a littafin ina fatan littafin nan kusan kowa ya karanta shi a wanda bai karanta ba ya je lalibin shi ya karanta asalin masul ba littafi ne na nesa ba sannan a cikin ashafa an ka je cikin mujalladin ta na biyu akwai babi na wannan hukuncen za a kadi iya shi ma ya maganganu masu kaifi da zafi har ma shi da ya kawo cewa ko hikaya kai ta wani wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai kai hikayar kai shuru ko kuma a ga yanayin maganar ka kamar kana faɗa kana dariya ko kana faɗa kalmusaddiki kamar ka gazgata ko to kai ma ka shiga magana ba annabi nogo area ne ya kamata kowa ya san wannan nogo area ne ba a wasa ba a wasa da duk wani wanda zai ce wai zai daga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kara ko ya ambace shi ambato koda wani iri ne da sunan raini ko wulakanci da haka su kafirai da muke zaune da su abu ne kamata su gane amana zaman musulmai na funtus din ta amana muqaddasat ba ruwan su da annabinmu tunda mu ba zagi annabin su annabi isa mu namu ne shi ma ba ma zage shi ba ma aibata shi hasali ma muna lissafa shi daga cikin manyan annabawan Allah kuma mun yi imani da shi a yadda Allah ya ba mu labarin cewa bawan shi ne dan baiwar Allah kuma ruhin Allah ne kuma Allah ya dauke shi ya tsertar da shi daga kokarin kisa da kristoci da yahuda suka masa kuma zai dawo ƙarshen duniya duk mu musulmi imani da wannan idan musulmi ya zagi annabi Isa hukuncin da za a mishi daya ne da wanda za a yi wanda zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga akwai rashin kan gado su su ce bari su dinga tsokanan mu ta hanyar aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan jawabin da muke nuna yi ne fa a cikin aji jama'a amma in aka zo fi ardil waqi' wallahi sani ba za su iya controlling din atifar mutane ba in ana zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa tare su san wannan na yanzu na faɗa ne abinda zai iya faruwa in real life situation ba in academic situation ba wannan muna magana da academically kuma lazimin academic activity shine mu faɗi abin da muka sani a ilmanci ko da ya saba wa sun zuciyarmu ko ra'ayinmu ko abin da zamu aikata in ya faru ina fata mun gane wannan ma'ana in ya faru gwamnati ta ƙi yin abin da ya kamata ba dole wannan katin ya mutane amfani wannan katin yanzu inda a ce ana cikin wani yanayi ne irin ma irin wancan da faɗa wani zai ce munafiki ne wani ma yanzu ya je sai ya ce haka amma ya na iya shine katin dole haka zan faɗa wanda inda ra'ayina ne wallahi bazan bi wannan katin in ra'ayina ne ni ma na fi son a kama kai a kaddama amma tunda ba haka to yace ba ya aka iya ya kamata mutane ku zama suna da safety in ana magana karatu su sani amma ina faɗan wannan ne saboda su masu yin rigima su sani abun fa yana da hadari sosai mutane suna shirye da in za a kona duk garin ne wani yana shirye wallahi akan wannan abu wallahi tallahi kagare last one da ya faru a Sokoto ko na wata Dibora ce ko waye ina ga kusa shekara a group ne na WhatsApp abun ya faru amma before you could say Jack Robinson wasu jama'a sun riga sun kaddama masa kuma malaman Sokoto da yake da ma ba su da sassauci suka fito suka ce duk abun da aka yi daidai ne ko dole haka aka bar shi a daidai din Allah ya kyauta to ina ganin bari mu hakura sai mu tashi kai kan wannan gaba idan mun zo karatu na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah